أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
صوت مبادر نتي صوت مبادر
يوم مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوها وانا مسلا شيمي تعلم البركة مسلا شم بلغة لكينا تشكين غرم بوشي أجار بوشي a wannan yammaci na litinin yau muna 27 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 3 miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya saki ba mu damar haduwa wannan yammaci mai albarka domin ci gaba da tafsirin suratul nur da muna cikin tafsirin aya ta 31 kuma yau shine khatama insha Allah. Muna tare da baki wanda suka zo daga Kano da kuma Gombe da wasu sassa na nan Najeriya. A tare da mu a wannan lokaci akwai mai martaba sarkin Bununu Alhaji Jibrin Dillami Alhassan wanda yana tare da mu, muna masa barka da zuwa da fatan Ubangiji subhanahu wataala ya biya shi ladan wannan tattaki na zumunci da yayi wajen kawo mana wannan ziyara. Amin. Allah subhanahu wataala ya sa masa mizani kuma ya yi masa riko a bisa nauyi da ɗawainiyar da take wuyansa. Sannan muna tare da ɗan uwa da ɗan Juma Dabo, sannan da wakilin shugaban shari'a commission Sheikh Yakubu Gero, duk muna musu barka da zuwa kamar yadda muke marabtar ɗan uwanmu da suka zo daga Gombe, akwai ɗan uwa Dr. Umar Dokaji da ɗan uwa Dr. Abdullahi Abubakar Lamido. Sannan a nan muna tare da Malam Babangida Suleiman, ɗaya daga cikin manyan malamanmu na nan jiha. Sannan akwai Honorable Bakari Balhatu wanda shi ma muna tare da shi. Akwai ƴan uwa da dama da suka zo daga Kano wanda wataƙila ba zan iya faɗar su duka ba, saboda haka sai a yi haƙuri da waɗanda za mu ambaci sunayensu. Sauran ma suna cikin zukatanmu insha Allahu. Sannan abin da suka yi na aikin alkhairi na zumunci Allah subhanahu wataala zai saka musu akan sa insha Allahu da kyakkyawan sakamako.
Amin.
Akwai ƴan uwa abokan da'awa, abokan aiki da suka zo daga BUK Jami'ar Bayero ta Kano. Akwai ɗan uwa Professor Usman Aliyu Dutsen ma da Professor Nura Ibrahim da kuma Dr. Kabiru Mustafa Umar da dukkaninsu malamai ne a Jami'ar Bayero kuma abokan da'awa ne koyaushe ana tare. Sun girmama wannan majalisi, sun kawo mana wannan ziyara a wannan lokaci da muke rufe wannan karatu. Akwai ƴan uwanmu da suka saba zuwa duk shekara da su muke wannan khatma, ba su taɓa gajiyawa ba, wanda da an gansu an ga cewa rana ta zo, abin nan aiki ya zo ƙarshe, aski ya zo gaban goshi. Duka muna musu barka da zuwa. Akwai ɗan uwa Malam Muhammad Awwal Abu Maryam, limami a masallacin Jami'ul Ikhlas da ke Kano, kuma ɗaya daga cikin malamai masu da'awa. Suna tare da ɗan uwa Alhaji Muslim Sani da kuma Alhaji Abdullahi Tara, sannan da babban jami'in ɗan sanda, sannan kuma abokin da'awa CSP Magaji Idris. Akwai Alhaji Tijjani Abdulrahman wanda shi ma duk shekara da shi muke wannan khatma. Hakanan muna tare da Alhaji Abubakar Adam wanda shi ma duk shekara suna tare da mu. Tare da shi akwai Dr. Adnan Shafi'u da kuma Dr. Salisu Malam Salisu Umar, tsohon kwamandan Hizba na Kano, ko in ce na fage local government, kada in haɗa ka rigima da a tare da shi akwai Dr. Adnan Shafi'u, mun ambace shi, akwai Dr. Hamza Sukoya, shi ma muna tare da shi, akwai babban limaminmu na jami'a na masallacin al-Imam al-Bukhari, barista Isaac Adam, shi ma muna tare da shi, ɗaya daga cikin malamai masu karantarwa, masu da'awa, masu himma. Haka nan muna tare da Alhaji Muhammad Abdul Qadir, ɗaya daga cikin 'yan kwamitinmu na masallacin al-Imam al-Bukhari ko kuma center ta al-Imam al-Bukhari. Akwai Alhaji Halilu Getso, ɗaya daga cikin masu taimakawa harkar da'awa a Kano. Akwai tawagar su Malam Sadi Wada da kuma Malam Nasiru, wanda duk muna tare da sunan 'yan uwa da suka halarci wannan guri da dama. Watakila lokaci ba zai ba mu dama duk mu ambace su ba, ma duk suna zukatanmu, kuma muna godiya da wannan karramawa da suka yi mana. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi, kuma yadda suka zo gida, yadda suka zo nan, Allah ya mai da mu tare gida lafiya.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qul lil mu'minati yaghdhurna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa qul lil mu'minati fagaya wa mata mu'minai yaghdhurna min absarihin sukami idanuwansu wa yahfazna furujahunna kuma su tsare farjinsu wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga gare shi وليضربن بخمرهن على جيوبهن كما سسني للأنس أكن وياي ريقننس ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن كد تبين أدنس سيغ مزا جنس نأوري أو آبائهن كو إيا ينس أو آباء بعولتهن كو إيا يمزا جنس نأوري أو أبنائهن كو إيا ينس أو أبناء بعولتهن كو يأيام مزا جنس نأولي أو إخوانهن كو ينقوانس مزا أو بني إخوانهن كو كما يأيام ينقوانس مزا aw bani akhawatihinna ko kuma ƴaƴan ɗan uwan su mata aw nisa'ihinna ko kuma mata ƴan uwan su aw ma malakat aymanuhunna ko kuma bayin su aw tabi'ina ghairi ulil irbati min ar-rijal ko kuma mazajan da suke bin su domin neman bukatar su waɗanda ba masu bukatar sha'awar mata ba aw at-tifl alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa ko kuma mata ko kuma yara waɗanda basu kai ga tantance ko basu kai ga tantance sha'awar al'auran mata ba wala yadribna bi arjulihinna kada su rika buga kafafuwansu li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna dan a gane abinda suke boyewa na adansu wato mundayi wato bu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayanku ayyuha almu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihun domin ku samu rabauta kamar yadda muka ce wannan ayar yar uwar ayar da ta gabata ce yar uwar ayar da ta gabata ce irin umarnin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa maza na su takaita ganin su akan abin da Allah ya halatta kar su yi kallakallan banza haka nan su tsare tsiraicin su kada su bayyana tsiraicin su kar kuma su yi amfani da tsiraicin su inda bai dace ba haka nan su ma mata ubangiji subhanahu wata'ala ya goya wancan umarni da wannan umarni dan a nuna cewa duka umarni iri ɗaya ne an-nisa'u shaqa'iqur rijal irin hukuncin da aka dora akan maza a wannan babin shine irin sa aka dora akan mata su ma su tsare kallon su su kame ganin su tsare farjin su kada su bayyana adan su illa ma zahara minha sai abin da ya riga ko abin da ya bayyana daga adan su wannan gaba ita ce jiya muka fara tafsirin ta akan ta muka tsaya kuma anan yau za mu ci gaba za mu dan faɗi tsakure na tafsirin wannan gaba na san zaman namu ba zai isa ba mu kammala tafsirin illa ma zahara minha saboda haka za mu yi abin da ya samu sai kuma insha Allah baɗi in Allah ya kai mu da rai da lafiya ya ara mana lokaci ya ara mana lafiya to za mu zo mu ci gaba don haka kamar yadda na ce za mu kwana a daji amma daji mai security daji ne wanda yake cike da tsaro babu fargaba insha Allah fatan mu Allah ya nuna mana lokacin lafiya Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abinda ya bayyana daga adan nasu saboda haka anan ubangiji subhanahu wataala ya faɗi ado guda biyu wanda ɗaya ya haramta bayyana shi mata kar su bayyana shi ɗaya kuma ya yi togaciyarsa cewa suna iya bayyana wannan azina ghairu zahira zinar da ba ta fili ba ba ta sarari ba wanda Allah ce kar su bayyana ta sannan akwai azinatu zahira ita ce illa ma zahara minha ita kuma Allah subhanahu wataala ya yi togaciyarta cewa dan mace ta bayyana wannan zinar wato wannan adan na sarari ba ta yi laifi ba to wanne ne ado na sarari wanne ne ado na sarari wanda Allah subhanahu wataala ya haramta wa mace ya halatta wa mace ta bayyana to anan an samu maganganu na malamai wanda ash-Shinkiti alayhi rahmatullah ya dunkule su maganganu guda uku duk da cewa tsakatta ƙara takure su za su koye koma maganganu ne guda biyu magana ta farko illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana na ado bayyananniyar adan shine adan da ba asalin wato ba daga asalin halittar su ba ba daga asalin halittar su ba tafsiri na farko kenan shine tafsirin Abdullahi dan Abbas da wanda suke tare da shi cewa tufafin da take sanye da su wanda ta yi hijabi ta sa ta rufe jikinta to dole dai tufafi ne za ta rufe saboda haka akwai tufar da za ta bayyana zahir siyab to wannan shine abinda aka yi togaciya don haka idan mace ta sa hijabi abinda zai bayyana na hijabin wanda dole ne za a gan shi to wannan shine abinda aka yi togaciya wannan shine kaulin farko shine kaulin Abdullahi dan Mas'ud da waɗanda suke tare da shi akwai kauli na biyu illa ma zahara minha sai abinda ya bayyana daga wannan adam suka ce anan ana nufin adan da ba asalin ba daga asalin halitta sai ba daga asalin halitta ta yake ba amma kuma yana tare da ita dole in za a ga wannan adan sai an ga wani bangare na halittarta shine suka yi misali da alkohol da alkhidam wato kwalli ko kuma lalle dole inda ba ta sa kwalli za a ga kwallin to kaga sai an ga fuskarta saboda in kuma ta sa lalle za a ga lallen hannunta sai an ga hannunta ko asiwar ko asiwar bina asiwar wato awarwaro da za ta saka a hannunta to sai an ga hannunta Allah akalla za a ga tsintsiyar hannunta to saka ce wannan shine kauli na biyu wato abinda aka yadda idan ta bayyana shi babu komai shi ne abin da yake da alaka da wata gaba ta jikinta ado ne yana da alaka da wata gaba ta jikinta in za a ganki sai an ga wannan gabar ba za a ga kwallin da ta sa idanta ba sai an ga fuskarta ba za a ga lallan da yake jikin hannunta ba sai an ga hannunta to shi wannan shi ne aka yi togaciya kauli na uku su ne abin wanda suka ce abin da aka yi togaciya shi ne ado da yake asalin halittar ta ne asalin halittar ta ne suka ce shine fuska da kuma tafin hannu fuska da tafin hannaye biyu ce wannan wani abu ne na kyau a tare da ita wanda kuma asalin halittar ta ne an yaje mata cewa ta tana iya bayyana wannan wannan shine kaulin Abdullahi dan Abbas kuma shine kaulin jumhur na malamai yawancin malamai akan sa suke al'immatus salata duka suna kan wannan kauli na uku idan muka duba da kauli na biyu da na uku za su iya zama abu daya tunda shi ma kauli na biyu ma'alin sa karshe makoma ne shine a ga fuska ko a ga tafin hannaye a ga fuska ko a ga tafin hannaye duk da cewa sun fassara zina da cewa al-khizab da al-kuhul da al-siwar wato kayan ado da za a saka a jiki wanda zai sa ganin su zai sa a ga fuskarta yace to wannan shine aka yi togaciya to kamar yadda muka ce Abdullahi dan Mas'ud ya fassara illa ma zahara minha da cewa tufafi ake nufi tufafi ake nufi wannan ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud ta fuskoki da yawa a rawaito shi ta hanyoyi da dama cewa Abdullahi dan Mas'ud haka yake fassara illa ma zahara minha cewa tufafi ake nufi kuma daga cikin tabi'ai akwai wadanda suka tafi akan wannan tafsirin nashi kamar Abu Ishaq As-Sabi'i kamar Ibrahim An-Nakhai da yin su Abu al-Ahwas Sallam ibn Sulaym al-Hanafi Abu al-Jawza Aws ibn Abdullah al-Rib'i da Abu Salih al-Hanafi da al-Hasan al-Basri ɗaya daga cikin ruwayoyin sa biyu da kuma Muhammad ibn Sirin waɗanda suna daga cikin tabi'ai waɗanda ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud wajen fassara illa ma zahara minha shine ra'ayin su kuma daga cikin malamai masana tafsiri da suka zabo wannan ra'ayin cewa shine tafsirin ayar akwai al-Hafiz ibn Kathir الحافظ ابن كثير فيما يدعو كون تفسير عبد الله بن عباس هو نشيء مذهب امام احمد بن حنبل كما ذاهم غني هكذا العلامه السعدي في تفسير الكريم الرحمن فيما يتفي اكن wannan هكذا العلامه محمد الامين الشنقيطي في اضواء البيان وكما شيخ محمد صالح عثيمين رحمه الله تعالى ودن دكا سنتفي اكن فسره تفرقوا ابن كثير عليه رحمة الله ليزو فسر آية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب يفسر آية كس بينا ونا أبنا أدنسو كما زندب محرمان سبا إلا ما لا يمكن إخفاؤه سي أبن بزيه بأرفش أبن بزي يقول يبا سيتي وقال ابن مسعود كالرداء والثياب كما ما يفيد ذات رفع وتفافن ذات ساه na hijabinta ya'ani ala ma kana yata'anahu nisa'u al-arab min al-miqna'a allati tujallilu thiyabaha ce abinda Abdullahi dan Mas'ud yake nufi shine abinda larabawa suke sawa na mayafi bayan mace ta sa tufafinta na kwalliya sai kuma ta dauko wata riga ko wani mayafi ko wani gado sai ta rufe wannan rigunan rigar da take jikinta wa ma yabdu min asafil thiyab fala haraja alayhi abinda zai dan fito daga wato can kasan tufafin da suke jikinta dan wani bangare da tufafin su fito daga kasa sai wannan babu laifi da anna hadha la yumkinu ikhfa'uhu domin dai da taso ta boye wannan ba zai boye ba wa naziruhu fi ziyyin nisa' ma yadhharu min izariha kamar mace ta daura zani sannan ta saka hijabi to kuma amma wani gefen zanin daga can kasa wato zai rika bayyana ce to duk wannan baya daga ciki وما لا يمكن إخفاؤه ده أبن بازي وأبو يشبا فقا وانا شيني تفسير ده ابن كثير عليه رحمة الله يكر كتزوا قليش ان تفسير إلا ما ظهر منها حكنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما لم انت malaminsa wato Ibn Kathir ya saba wa mazhabarsa ta Imam Shafi'i. Imam Shafi'i yana tare da waɗanda suka fassara illa ma zahara minha, da cewa ana nufin alwajhu wal kaffan, ana nufin alwajhu wal kaffai, ana nufin fuska da tafukan hannaye biyu. Ya karkata zuwa ga ra'ayin malaminsa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Ibn Taymiyyah ya lissafa maganar Ibn Mas'ud ita ce ƙarshen magana ta wato da ta tabbata a fassarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbai akan ta na wannan aya. Ibn Taymiyyah yana ga fassarar da Ibn Mas'ud ya ita ce ta ƙarshe, fassarar da Annabi ya bar sahabbai akan ta. Fassara Abdullahi dan Mas'ud yana ga Abdullahi dan Abbas yana ga fassara ce ta farko, dan yana cewa wa haqiqatul amri anna Allah ja'ala az-zinata zinatayn, yace haqiqanin al'amarin Allah ya sanya adam ado da yake magana akan sa a wannan aya ado guda biyu. Wala yuzina zinatahunna, ado na farko, illa ma zahara minha, shi ma ado ne na biyu. Yace akwai zinatun zahira, akwai zinatun ghairu zahira, akwai adan da yake da bayyane, akwai wanda ba a bayyane yake ba. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم. إلا يا هلا تاو ما تبين أدنت نزاهري أدنت نفيلي نسرري جا ونبا مجن تبا هوكما ونبا محرما تبا. وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب. ابن تيمية مات واتو صحابي سنكة كافين أسوكر دا آية دزي مغانا أكن حجابي. كان النساء يخرجن بلا جلباب. Mata suna fita ba tare da jilbab ba. Jilbab shine abin da muke cewa hijabi. Jilbab shine abin da Hausa muke kira hijabi. Kalmar hijab da Larabci tana nufin mata su tsaya a gida kada su rika fita suna takuri dinya da maza, wannan shine hijab. Idan sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. In za ku tambaye su abin amfani, to ku tambaye su ta bayan katanga. Wato kada sai kun shiga kun gaure da su sannan ku ce su ba ku abin da kuke nema, a'a. Kutsaya ta bayan katanga ku tambaye su, wani shine hijab. Mata zauna a gida, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Abin da Hausa muke cewa tsari, to shine hijab. Amma an ƙari kalmar anya ana amfani da ita a matsayin al-jilbab. Al-jilbab shine tufafin da mayafin da mace take rufe adanta da shi, shine ake kira al-jilbab. Yudnina alayhinna min jalabibihinna. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa mata kafin a saukar da ayar hijab suna fita ba tare da hijabi ba. Yara rajul wajhaha wa yadaiha, namiji wanda ba mijinta ba, ba kuma dan uwanta ba, muharraminta ba, zai iya ganin fuskarta da hannayenta. Wa kana idza ka yujuzu laha an tudhhira alwajha wal kaffayn. Ibn Taymiyyah ce a wannan lokacin kafin ayar hijabi ta sauka, wacce tana iya bayyana fuskarta da tafukan hannayenta. Wa kana hina idzin yuzuru an-nadaru ilayhima, a daidai wancan lokacin kafin saukar ayar da ta nuna a rufe ana iya kallo, ya halatta a kalla. Liannahu yajuzu lahu laha izharuhu, saboda bayyanawar gare ta ya halatta. Thumma lamma anzala Allahu azza wa jalla ayatul hijab, yace to yayin da Allah ya saukar da ayatul hijab, ya ayyuhallazina amanu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matansa da ƴaƴansa mata da matan mu'minai cewa su sanya lullubinsu a jikinsu, sanya lullubinsu a jikinsu. Yake hujiban nisa'u an ar-rijal, sai aka yi wa maza tsari, wato mata tsari daga mata daga maza. Sai ya ci gaba da cewa fa idza kunna ma'muratin bil jilbab li alla yu'rafna, yace to idan ya zanto mata an musu umarni su sa jilbab dan kada in suna matafiya a gane cewa wace ce wannan, ka a ma gane su. Yace wa huwa satrul wajhi aw satrul wajhi bin niqab, sai ya fassara jilbab da cewa shine mace ta rufe abinda za ta yi mayafin da za ta sa a jikinta ta rufe fuskarta da shi, ko ta yi amfani da niqab ta rufe fuskarta da shi. Sai yace kana alwajhu wal yadani min az-zinati, to lokacin da wannan hukunci ya zo sai ya zanto alwajhu wal yadani min az-zinati allati umirat alla tuzhiraha lil ajanib, sai ya zama fuska da hannaye su ma sun shiga cikin adan da aka umarci mace ta bayyana wa maza wanda ba muharramanta ba, ba kuma mijinta ba. Fama baqiya yahillu lil ajanibi an-nadaru, fama baqiya yahillu lil ajanibi an-nadaru illa ila thiyab at-tahira al-zahira, yace to daga lokacin sai ya zama babu wani abin da ya zama an halatta namiji ya kalla a jikin mace da ba mace ba muharramarsa ba, ba matarsa ba, sai tufafinta na zahiri, wato su ne wannan hijabin da ta rufe jikinta. Sai ce Ibn Mas'ud zakara akhir al-amrayn, yace maganar Ibn Mas'ud ya faɗi al'amarin, wato al'amarin ƙarshe, al'amarin ƙarshe na fassarar ayar. Wa Ibn Abbas zakara awwal al-amrayn, shi kuma Ibn Abbas ya faɗi al'amarin a farkon al'amari kafin wannan hukunci ya sauka. Wannan shine a dunkule ra'ayin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, ba ya karkata zuwa ga ra'ayin Abdullah ibn Abbas, ya kuma fifita Abdullah ibn Mas'ud, ya kuma fifita shi akan ra'ayin Abdullah ibn Abbas. To amma jumhur, mafiya yawan malamai su kuma sun zama sabanin haka. Jumhurul mufassirin min as-sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum, sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su duka sun karkata ne zuwa ga fassarar Abdullah ibn Abbas, cewa illa ma zahara minha shine al-wajh wal kaffan, sai abinda ya bayyana daga ita mace shine fuska da kuma tafukan hannu biyu. Sun kawo maganganun su da ibarat daban-daban, ibarat da cikin salo iri-iri, kowa ya wani ya ce abin da ya shafi kwalli da lalle, wani ya ce zobe, wani kowa yana fadar wani abu wanda idan ka koma za ka ga cewa yana komawa ne zuwa ga fuska dai da hannaye, kamar yadda muka faɗa a lokacin da muka tattara maganganun guda uku muka ambace su. Daga cikin waɗanda aka ruwaito sun tafi akan wannan fassarar cewa al-wajh wal kaffani ake nufi da illa ma zahara minha, akwai Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu,
amin,
fassara su tana nan cikin littafai da yawa. Al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra ya kawo asar din Abdullah ibn Abbas da sanadi sahihi, haka nan Yahya ibn Sallam a cikin tafsirin sa, ibn Abi Shayba a cikin littafin al-Musannaf, ibn Jarir al-Tabari a Jami'ul Bayan, haka nan ibn Abi Hatim a tafsirin sa, sun kawo su ta hanyoyi daban-daban daga Abdullah ibn Abbas. Saboda haka asar ne tabbatacce zuwa ga Abdullah ibn Abbas. Haka nan ibn Umar shi ma ra'ayin sa daidai yake da ra'ayin Abdullah ibn Abbas, sai dai ra'ayin Abdullah ibn Abbas a fassarar aya yafi shahara, ya fi na Ibn Umar shahara, amma na Ibn Umar shi ma yana nan a cikin tafsirin Ibn Abi Hatim. Haka nan Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, al-Suyuti a cikin littafin Ad-Durrul Mansur ya kawo shi ya jingina shi zuwa ga Ibn al-Munzir a cikin tafsirin sa. Haka nan shine ra'ayin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kamar yadda yake cikin littafin Al-Jami' na Abdullah ibn Wahab. Al-Jami' na Ibn Wahab ya kawo wannan fassarar daga Abu Hurairata رضي الله تعالى عنه. هكذا المسور ابن مخرمة رضي الله عنه شيما ينتشكين تفسير عبد الرزاق السنعاني وكما ابن جرير الطبري جامع البيان. هكذا وأن ذلك ذا مقتشا صحابيني وأن أرويته إلى الرأي عبد الله بن أباس كأجل أن الجمهور سنة ترد عبد الله بن أباس هو أشكين صحابي وأن أكير وائل بند ابن أباس بند ابن مسعود أقول فرقو بند ابن مسعود babu wani wanda daga cikin sahabbai naga an danganta masa wannan ra'ayin sai Abdullahi ibn Mas'ud, shine aka ruwaito maganar daga bakinsa ta hanyoyi daban-daban, amma ra'ayin Abdullahi ibn Abbas ya zo a ruwayoyin sahabbai daban-daban. A cikin tabi'ai akwai Abu Salih Zakawan as-Samman, akwai Ziyad ibn Abi Maryam, akwai Sa'id ibn Jubair, akwai Mujahid ibn Jabr, akwai Ikrima maula Abdullahi ibn Abbas, waɗannan duka ɗaliban Abdullahi ibn Abbas ne, don haka babu mamaki in ya zanto ra'ayinsu daidai yake da ra'ayin malaminsu. Akwai Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, akwai Ata ibn Abi Rabah, Qatada ibn Da'amah al-Sadusi Makhul, Abu Abdullah al-Shami, Isma'il al-Suddi, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, waɗannan dukansu tabi'ai ne, duk ra'ayinsu ɗaya da ra'ayin Abdullah ibn Abbas. Sai muka ce wannan shine ra'ayin jumhur. haka nan Muqatil ibn Sulaiman a tafsirinsa, haka nan Abdul Warith ibn Sa'id ɗaya daga cikin malaman hadisi shi ma wannan shine ra'ayinsa. Shi yasa Ibn Abdul Barr al-Maliki a cikin littafinsa at-Tamhij sai yake cewa wa ala qawli ibn Abbas wa ibn Umar al-fuqaha'u fi hadha al-bab, wato akan maganar Ibn Abbas da Ibn Umar malaman fiqh suke a wannan babin, a babin fassara illa ma zahara minha me ake nufi yace akan wannan suke kuma wannan shine kaulin da Ibn Jarir al-Tabari ya rajjaha na minti 30 to kun san daman yau sai dai a taba gaba daga muku ko ba na so a dajin nan zamu tsaya amma hankalin ku ya kwanta daji ne mai security insha Allah babu matsala to wannan fassara ta biyu ita ce fassarar Abdul Sheikh al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari shi ma ita ya dogara a kanta shi ma yayi magana wanda cikin maganarsa akwai wani abin da Sheikh Nasiruddin al-Albani duk da shi ma ra'ayinsa kenan ra'ayinsu sabanin Hanabila wanda zamu ji ra'ayin Imam Ahmad a nan gaba cikin al-a'immatul arba'a shi ya kebanta da tsanantawa cewa ko farshinta saboda haka dole mu haƙura mu dakata a wannan gabar amma kamar yadda kuka gani cewa bincike bai kare ba tunda akwai buƙatar mu ji cewa yaya mata suka kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya rufe fuskar da rufe hannayen tilas ne ko ba tilas bane mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane addini ne ko al'ada ce insha Allah wannan duka in Allah ya kai mu baki da rai da lafiya za mu tattauna wannan mas'alar a faɗaɗe bi iznillahi watakila a zama uku ko hudu kamar yadda na yi muku alkawari bi iznillahi kuma da wannan ne duka muka zo ƙarshen tafsirinmu na wannan shekara da muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana abinda muka yi na daidai abinda muka yi na kuskure Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi mana a cikin bakinmu akwai Alhaji Kabiru Lawan maƙocina ban gan shi ba kuma ban ambace shi ba muna masa barka da zuwa wannan wuri mai albarka daga ƙarshe bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da yardarsa da rahmarsa da lutufinsa ya ba mu dama muka samu haɗuwa a wannan masallaci a wannan shekara ta 1447 hijiriya shekarar miladiya 2026 muka gabatar da wannan tafsiri a cikin waɗannan kwanaki 27 a wannan masallaci na gwallaga mai albarka muna yi wa Allah godiya marar iyaka bisa ga wannan ni'ima wacce ba mu da abinda za mu iya yi mu biya wannan ni'ima da Ubangiji ya mana sai dai mu gode masa da kyawawan ayyukanmu mu gode masa da kyawawan yabo da za mu yi masa Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana cikin aminci sannan kuma kamar yadda aka sani cewa duk wani wanda ya bada wata gudunmawa mukan masa godiya da addu'a da fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gare shi farkon waɗanda za mu miƙa godiyarmu gare su su ne kwamitin tafsiri na wannan masallaci wanda yake ƙarƙashin jagorancin Alhaji Ahmad Ilyas Sardaunan Misau muna musu fatan alkhairi da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa musu wannan ƙoƙari nasu hakanan muna godiya zuwa ga jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah ta wato Bauchi local government ta karamar hukumar Bauchi ƙarƙashin jagorancin Alhaji Abdul Qadir mijin yawa muna yi masa godiya kuna musu godiya bisa wannan ƙoƙari da suke ta yi shekara da shekaru kamar yadda muke godiya ga imamin wannan masallaci Al-Sheikh Al-Imam Suleiman Yusuf Bashir Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa daga gare su ya saka musu da alkhairi hakanan ƙungiyar Izala ta jiha ƙarƙashin jagorancin Professor Zubair Madaki wanda ya kawo mana ziyara ƙafa da ƙafa hannan ya halarci wannan tafsiri namu da kuma irin yadda yake sa ido da kulawa shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kamar yadda muke godiya ga uwar Izala ta ƙasa gaba ɗaya wanda da kulawarsu da damuwarsu da ainihin hoɓɓasa da suke yi duk shekara wajen ganin cewa an yi tafsiri a ko'ina a cikin ƙasar nan har ma da ƙasashen maƙota an isar da saƙon alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙoƙari da suke yi ƙarƙashin jagorancin Al-Sheikh Al-Imam Abdullahi Balalau Allah ya ƙara masa lafiya da nishan kwana da albarka shi da waɗanda suke tare da shi mataimakansa wanda suke aiki ba dare ba rana don tabbatar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wannan ƙasa tamu da ma sauran kasashen makota Allah ya saka musu alkhairi Allah ya musu jagoranci kamar yadda har ila yau muna isar da godiyan mu ga gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi wanda shi ma yana daya daga cikin wadanda suke dafa ma wannan majalisi da wannan zama Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi Allah ya musu kyakkyawan zabi hakanan muna godiya ga masarautar Bauchi da mai martaba Dr. Ridwan Suleiman da yan fadarsa waɗanda har koyaushe muke samun goyon baya daga wajensu da addu'o'i na alkhairi da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa a duk shekara muka zo wannan tafsiri kuma har mu tafi wasu daga cikin yan fadarsa manyan fadawansa muna tare da su a wannan zama muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai wannan cikin mizanin ladansu akwai waɗanda suke ɗaukar nauyin yaɗa wannan tafsiri a kafofin watsa labarai na talabijin da na rediyo da na zamani waɗanda duk shekara mukan ambace su domin su addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi akwai shafin mu da muke sawa wanda ƴan uwa suke kula da shi akwai Sunna TV wanda suke ƙarƙashin jagorancin Dr. Ibrahim Adam Dusina Allah ya saka musu da alkhairi akwai Wusal TV wanda ita ma tana daga cikin waɗanda suka ɗauki ainihin gabarin isar da wannan tafsiri namu a wannan wata akwai Manara TV wanda ya ɗauki nauyi badawiya pharmaceutical company wanda suka ɗauki nauyi duk shekara suke ɗaukar nauyin nuna wannan tafsiri a tashar Manara TV akwai Africa TV wanda Shenzhen Global Company suke ɗaukar nauyi su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai NTA Kano wanda shi ma Shenzhen Global Company su suke ɗaukar nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai Tauraruwa TV wanda Alhaji Ahmad Said Sufi Allah ya saka musu da alkhairi yake ɗaukar nauyi akwai NTA Kano NTA Sokoto wanda su da kansu suke ɗaukan gabarin sa wannan karatu su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai Aminci FM Kano wanda Alhaji Kabiru Hassan Sugungum da kuma Sautul Haq suka yi haɗin gwiwa wajen sa wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi akwai Guarantee FM Kano wanda su kuma TM Yola Charitable Foundation su suke ɗaukan nauyin sa wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi akwai Express Kano Express FM Kano wanda ita ma Alhaji Ahmad Said Sufi shi yake ɗaukan nauyin sa wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi akwai Rahama FM Kano wanda Sautul Haq su suke ɗaukan nauyin karatun akwai Pyramid FM Kano ita ma Sautul Haq akwai Aminci FM Kano ita ma Sautul Haq committee Allah ya saka musu da alkhairi akwai Radio Kano wanda TM Yola Charitable Foundation har ila yau su ma su suke ɗaukan nauyin sa karatun a wannan kafa Allah ya saka musu da alkhairi akwai har ila yau Radio Kano FM waccan Radio Kano AM wannan Radio Kano FM wanda shi ma TM Yola Charitable Foundation su ne da suke ɗaukan nauyin wannan sa karatu Allah ya saka musu da alkhairi akwai Dala FM Kano wanda JS Sheshe Enterprises ko kuma Charitable Foundation suke ɗaukan nauyi su ma Allah ya saka musu da alkhairi akwai Guarantee FM Kano wanda Sagat Rice Mill suke ɗaukan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai Express FM Kano har ila yau wanda Dr. Dallami Hayyo sakataren ilimi na babban birnin tarayya na Abuja Allah ya saka musu da alkhairi akwai Hikima FM Kano wanda Alhaji Ahmad Said Sufi har ila yau shine da yake ɗaukan nauyin sawa wannan kafa Allah ya sassaka masa da alkhairi akwai Vision FM wanda su committee Sautul Haq su ne suke ainihin ɗaukan nauyin sawa akwai Premier FM Kano wanda wani bawan Allah ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi akwai Premier FM har ila yau Kano wanda Alhaji Ahmad Said Sufi shine dai ya sake ɗauka nan ma Allah ya saka masa da alkhairi akwai Freedom Kano Freedom FM Kano Freedom Radio wanda Dr. Dallami Hayyo wato babban sakataren ilimi na babban birnin tarayya na Abuja ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi akwai Jalla FM ita ma a Kano wanda shi dai Alhaji Ahmad Said Sufi ila yau shine dai ya dauki lauyin wannan karatu. Akwai hikima FM Kano wanda Alhaji Sani Kalamu Wahid Allah ya saka masa da alkhairi, magana sa ɗaya ne ɗalibin mu ne, kai da ka ji Kalamu Wahid ka san gaskiya da gaskiya ake mu'amala da ita, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Ataf FM Bauchi, ina jin na faɗa daidai ko Ataf Ataf ko FM Bauchi, da kuma BRC Azari, da kuma BRC Alkaleri, da BRC Toro, da kuma DRC Dingi, waɗannan gidajen rediyo duka wanda ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a cikinsu shine sanata Shehu Buba Umar, sanata Shehu Umar Buba, wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo mana ziyara wannan majalisi duk shekara. Muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi, ya biya masa buƙatunsa na alkhairi. Haka nan akwai Albarka Rediyo Bauchi wanda Dr. Bala mai jama'a Winci, Dr. Bala Winci ya ɗauki nauyin sawa. Dr. Bala Winci yana buƙatar addu'a mu ta musamman, kasancewar shi ne wanda yake wannan katafaren aikin masallaci. Baƙinmu da suka zo daga Kano suna ga irin aikin da yake, masallaci ne na gani a faɗa wanda ya ɗauko aikin. Muke fatan Allah subhanahu wataala ya bashi ikon kammalawa, wanda muke fata in Allah ya kai mu baki da rai da lafiya a cikinsa za mu gabatar da wannan tafsiri bi'iznillahi. Muna fatan haka tabbata, muna masa addu'ar fatan alkhairi, Allah subhanahu wataala ya biya masa buƙatunsa na alkhairi. Haka nan ya kuma ɗaukan nauyin sawa a Globe FM. A Globe FM ina ji ita ma a nan jihar Bauchi shi ya ɗauki nauyin sawa. Akwai BRC Toro wanda iyalan marigayi Alhaji Adamu Garkuwa suka ɗauki nauyin sawa, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Radio Jigawa AM wanda masallacin gidan gwamnati Jigawa su suka ɗauki nauyin sawa, wato kwamitin masallacin gwamnatin gidan gwamnati, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Andaza FM ita ma a Jigawa wanda Alhaji Garba Salisu Garba, Allah ya saka musu da alkhairi, yake ɗaukan nauyi ba wai a cikin Ramadan kawai ba, har a wajen watan Ramadan, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Jewel FM wadda take Gombe, wanda wani bawan Allah ne yake ɗaukan nauyin sa karatun nan, Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan akwai Queen FM Zaria wanda ita kuma kwamitin Alhawariyun Foundation su suke ɗaukan nauyin sawa, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Alfijir Radio Katsina wanda shi kuma Honorable Salisu Salisko shi ne yake ɗaukar nauyi, Allah ya Salisko ko Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Rock FM a Jalingo, ita kuma wanda Alhaji Aminu Shu'aibu Kawoje ko yake ɗaukar nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Lafiya Dole a Maiduguri, Allah ya bada zaman lafiya, wanda Alhaji Malam Kari yake ɗaukar nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Zamzam FM Tasawa cikin ƙasar Niger Republic wanda Alhaji Rabe Tasawa, Allah ya saka masa da alkhairi, yake ɗaukar nauyi. Akwai Freedom Radio Kano wanda har ila yau JS Sheshe Charitable Foundation su ne suke ɗaukar nauyin sa wannan karatu. Akwai Aminci FM Kano wanda Dr. Dallami Hayo babban sakataren ilimi na Abuja yake ɗaukar nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Har ila yau akwai Garanti FM Kano wanda Shenzhen Global Company suka ɗau nauyi, wanda a baya ma mun ji wasu da suka ɗau nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Akwai Dala FM Kano wanda iyalan marigayi Professor Jibril Isa Isu, Allah ya ji kansa da rahama, suke ɗaukar nauyi, Allah ya gafarta masa ya kai masa wannan lada kabarinsa. Akwai Dala FM Kano wanda Sani Aminu Electronic Store suke ɗaukar nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Alheri FM Maradi jihar ƙasar Nijar wanda su ma suke ɗaukar nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Ta'awun TV wanda ɗan uwa wanda kamfanin Ammarina Petroleum suke ɗaukar nauyi, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Amfani FM Maradi wanda Alhaji Abubakar kantin sauki yake daukan nauyi, Allah ya kara masa sauki cikin lamarinsa. Akwai nagarta FM Maradi wanda Alhaji Mustafa Rimbo yake daukan nauyi, Allah ya saka masa alkhairi. Haka nan akwai Alfijir FM Katsina wanda shi dai dan murna petroleum shine yake daukan nauyi, anan ma Allah ya saka masa alkhairi. Akwai Martaba FM ban sai ina take ba, Martaba FM wanda ita ma wanda suke daukan nauyi sunan Nisa'u Sunna ta Funtuwa, tana yi wa a Funtuwan ne, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Unity FM Jos, Unity FM Jos wanda yake daukan nauyi shine Ibzar Charitable Foundation, Allah su ma ya saka musu da alkhairi. Na san watakila akwai wasu kafofin wadanda ba mu san da su ba, da bayan Allah waɗanda ba mu san da su ba, Allah ya san da su. Muna musu addu'ar Allah ya karba, ya sa musu a cikin mizanin su, ya ba su ladan abin da suke yi. Sannan akwai kafofi na zumunta da zumunta social media nan da dama wanda suke sa wannan karatun a shafukan su, kuma muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya karba musu. Sannan muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka ma wanda yake mai masaukin mu a shekarun baya da suka wuce, Alhaji Umar Yami wanda shi ne yake ba mu wato masauki da kula da mu tsawon shekara 10-13 ko 2012 har zuwa wannan lokaci. Shi ne yake ɗaukar nauyin bakuntan mu. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya karba daga gare shi wanda bai gajiya ba har yanzu. Haka nan muna addu'a ga Alhaji Yakubu Shafa wanda shi ma yana ɗaya daga cikin masu taimaka ma wannan tafiya ta tafsiri duk shekara, kuma a bana shi ya ba mu masauki. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi, ya albarkaci rayuwarsa. Muna godiya ga jami'an tsaro duka wanda suka taimaka mana, musamman yan civil defense wanda suka ba mu kulawa a cikin wannan wata gaba daya. Muna addu'ar Allah ya karba musu. Akwai yan jami'an yan sanda, akwai jami'an DSS, akwai ainihin sojoji da sauran jami'an tsaro wanda kowanensu ya bada gudunmawa wajen ganin an samu zaman lafiya da security wanda inda ake karatu da kuma wato fadin jihar gaba daya. Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Kamar yadda muke godiya ta musamman ga 'yan agajin Izala da waɗanda suke taya su aikin su, wanda kullum a cikin tsara yadda wannan tafsiri zai gudana suke, musamman ababen hawa da shige da fice na wannan wuri. Su ma muna addu'ar Allah ya saka musu daga alkhairi, daga shugabanninsu da manyansu da ƙananansu. Haka nan har ila yau muna addu'a ta musamman ga duka 'yan uwa waɗanda suka samu halartar wannan wuri, suka kawo mana ziyara ta girmamawa ta ƙarin ƙarfin gwiwa. Allah ya saka musu da alkhairi. Kamar yadda nake miƙa godiya ta musamman ga ɗalibaina waɗanda koyaushe muke tare da su, muke shige, muke tahowa, mu koma tare da su. Dr. Ibrahim Adam Bisina wanda kun ga dai kullun tsaye yake anan, sai da yake tsanan a ko'ina ma haka yake tsaye. Muna fatan Allah ya karba masa. Akwai Professor Mansur Isa Yarwa wanda shine yayi ta zirga-zirga da ni kamar yadda ku sani har zuwa lokacin da ya tafi umara, ya bar abun a wajen dan uwa Malam Yahaya. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Dr. Usman Giyade, Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Dr. Ahmad Tijani, akwai Sheikh Sha'ya'u Yusha'u, akwai Malam Daud, wanda duka waɗannan suna tare da mu koda yaushe. Akwai Alaramma Abubakar Rariya wanda shine yake ja mana baki tun lokacin da muka fara. Muna musu addu'a Allah subhanahu wataala ya karba musu. Akwai Alaramma Sadisu wanda shi ma kullum muna tare da shi, tare muke shan ruwa. Allah ya saka musu da alkhairi. Ba za mu manta da ɗan uwa Ahlul Khair Foundation. Ahlul Khair Foundation wanda su ne ɗaukar gabarin tsara lakcoci da ma tsara hudubobi da aka gudanar ƙarƙashin jagorancin wasu daga cikin malamanmu. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai Malam Salisu Al-Ihsan, akwai Malam Bukhari Mu'azu wanda ba sa ƙasa a gwiwa wajen tun kafin azumi suke bibiyar wannan abu har kuma zuwa yanzu suna ba da tasu gudunmawa. Allah ya saka musu da alkhairi. Akwai 'yan agajin da muke tare da su da Malam Yahaya wanda ya karɓi Malam Mansur, Allah ya musu sakayya da alkhairi. Akwai dattawa na wannan masallaci wanda kullum nake zuwa in same su, suna riga ni zuwa manyan dattawa wanda shekara da shekaru muna tare da sunan. Muna addu'ar Allah subhanahu wataala ya karba musu, ya kara musu lafiya da nisan kwana mai albarka. waɗanda suka rasu daga cikinsu kuma Allah subhanahu wata'ala ya ji kansu marasa lafiya, Allah ya ba su lafiya ya ƙara musu. Kuma mahalarta wannan guri, muna muku addu'a da ƙarfin gwiwa da kuke ba mu wajen halartar wannan tafsiri tun daga lokacin da za a fara shi har a rufe shi. Allah subhanahu wata'ala ya saka muku da alkhairi, sa abin da aka karanta anan ya zanto mai amfani gare mu gare da ku gaba daya. Allah subhanahu wata'ala ya sa ya zanto kadar ku na shiga gida aljanna. Yan uwana da suka zo daga Kano wanda sun saba zuwa duk shekara su ma Allah ya saka musu da alkhairi, yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya, wannan tattaki da suka yi na zumunci da ƙarfafa gwiwa su ma Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi. Wasu daga cikinsu kamar yadda ku sani malamai ne masu tafsiri, sun yi tafsiri sun gaji, amma duk da haka suka rufe wajen tafsirin suka zo nan domin su ƙara ƙarfafa gwiwanmu a kan abin da muke yi. Allah ya saka musu da alkhairi, ya sa musu a mizani da waɗanda na faɗa da waɗanda ban faɗa ba, duka suna cikin raina. Ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi gaba ɗaya yadda muka haɗu lafiya a wannan shekara. Allah ya kuma haɗa mu a shekaru na gaba. Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a shekaru na gaba cikin ƙoshin lafiya, zaman lafiya da aminci. Ina godiya, ina godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum
salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina ganin da mintuna biyu zuwa biyar ba. Zan fara da kai su gaban kwamitin ci da zaman zau a lardin ahmad iyasu wanda kowa ya san tsawon shekara a ke kuma da zuwa da bakin balaga ya san shi da ya da kuke da tsayuwa a garuwa da suka duka a afirka a ke da shi Allah ya yi masa kwana da yawa yanzu ya haura shekara 70.
Allah ya ƙara masa wasu.
Thank you.
Thank you.